Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo VOA Africa a kan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ina iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Talata 7 ga watan Mayu, da fatan masu azumi kuma a yin sharuwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku wani rahoto kan yadda ake azumi a Amurka. Za kuma aji yadda azumi ke tasiri a rayuwar mai bayani albarkacin watan Ramadan. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice. Kar kuma a mance, bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda wasu 'yan kasuwa ke tsawala farashi a lokacin azumin watan Ramadan a maimakon sa rage, kamar yadda ake yi a kasashen yamma a lokuta makamantan wannan. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatar an sha ruwa lafiya. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka, ɗan jam'iyyar Republican Senator Mitch McConnell, ya ce lokaci ya yi da 'yan majalisar dokoki za su manta da abin da ya faru dangane da dogon bincike da suke yi a kan katsalandan ɗan Rasha a kan zaben ƙasar na Amurka na shekarar 2016. Kiran da Mitch McConnell ya yi na zuwa ne duk da 'yan majalisar wakilan a ɓangaren 'yan Democrat suke yunkurin ƙara faɗaɗa bincike kan shugaban Trump da kuma gwamnatin tasa. Senator McConnell, wanda ya bayyana binciken a matsayin wanda aka kammala, ya caccaki yadda Democrat da gidajen talabijin suke gayyatar masu fashin baki suna tsokaci kan yadda kwamitin na Robert Mueller ya wanke shugaban Amurka Donald Trump da cewar bai haɗa kai da Rasha ba domin ya samu nasara a zaben. An kwashe shekaru biyu ana wannan bincike, amma a ƙarshe an kammala komai, inji McConnell. Rahoton da kwamitin na Mueller ya bayyanar, wanda aka ce ya haifar da cewar an daɗe ana wannan bincike, amma dai babu wani abu da aka samu a daga wannan majalisar ta dattawar Amurka. China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin ciniki zai je Amurka domin tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu a ƙarshen wannan makon. Duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara haraji akan biliyoyin daloli akan kayan ƙasar China, bayan da yake ta ƙorafi akan cewar wannan binciken ya ɗauki lokaci. Ma'aikatar ciniki ta China ta fitar da wata sanarwa yau Talata cewar mataimakin Prime Minister Liu He, wanda shi ne babban mai bama shugaba Xi Jinping shawara a harkar tattalin arziki, zai gana da babban jami'in harkokin ciniki na Amurka Robert Lighthizer da sakataren baitulmalin Amurka Steven Mnuchin a taron da za su gabatar na kwana biyu da za a fara a ranar Alhamis mai zuwa. Kalaman Trump a shafin Twitter na ranar Lahadi a kan sabon tsarin haraji da zai kakabawa wa ƙasar China sun shafi harkar hada-hadar kasuwar harnin jari na Asiya na kuda kuma na ƙasar Amurka a ranar Litinin. Ya kuma ƙara bayyanar da rashin tabbas dangane da makomar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu. A yau Talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a ƙasar Myanmar a bisa zargin karya dokar asiri na ƙasar da ta daɗe tun tsohon shekarun baya, tun lokacin tsohuwar gwamnati kafin samun 'yancin kai. Wallon da Kayo Sil suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban kasar Wamet ya yi wa Afuwa a karkashin shirin Afuwa na kowace shekara a hukumance da akan yi domin a yi bukukuwan shagulgulan sabuwar shekara ta gargajiya wanda kuma aka fara bukukuwan tun a ranar 17 ga watan Afrilu. Dandazon ƴan jarida sun musu maraba lokacin da suka fito daga a bakin gidan yarin mafi tsanani a birnin Yangon. Walon ya ce a shirye yake ya ci gaba da aikin shi na jarida, ya kuma ƙara da cewar ai har na ƙosa na koma ɗakin yaɗa labaranmu. A watan Satumba ne dai aka yanke wa ƴan jaridun biyu hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari, biyo bayan ɗaukar labarai da suka yi na irin gallazawa da sojojin ƙasar suke yi wa mutane ma 'yan ƙabilar Rohingya a babban jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar, abinda ya sa har 'yan jinsin Rohingya su 700,000 suka yi ƙaura daga ƙasar zuwa ƙasar Bangladesh a shekarar 2017.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan azumin watan Ramadan, za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda aka yi buɗe baki wato iftar a wani masallacin Turkiya da ke nan Amurka. Ga abokin aiki na Abdulaziz Adil Toro da cikakken rahoton.
Ne ɗaya da rabi a jiya Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2019 ne muka yi tattaki zuwa masallacin Turkawa, inda ɗaruruwan musulmi da ƙasashe daban-daban suka halarci buɗe baki ko iftar na farko na azumin wannan watan Ramadan mai albarka. Mun tattauna da babban limamin masallacin Turkawan Sheikh Ahmed Ali, wanda ya fara da tura saƙo ga al'ummar musulmin duniya kamar haka.
On behalf of the NS Center of America and my congregation, I would like to congratulate all the Muslim brothers and sisters.
Daga al'ummar da ke nan babban masallacin cibiyar Diyanat a Amurka, wato Diyanat Center of America a Turance, ina miƙa gaisuwa da nuna farin ciki ga al'ummar musulmin duniya bisa zagayowar wannan babban rana ta fara azumin watan Ramadana a nan birnin Washington DC. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Muna roƙon Allah Ubangiji ya ɗaukake mu, ya ba mu albarkacin wannan wata mai albarka. Allah ya sa mu ci gajiyar wannan wata na Ramadana. Na fatan za a samu ƙarin zaman lafiya da albarka a duk faɗin duniya.
Shi kuma wani ɗan ƙasar Kamaru mazaunin nan Amurka mai suna Idris Alƙali cewa yayi.
Idris Alƙali sunana, yau farkon azumin watan Ramadan, so muna na masallacin Turkish na Washington DC. Muna murna da farin ganin wannan wata, kuma Allah ya nuna mana ƙarshen shi.
Ya azumi yake nan a birnin Washington DC?
Yana da kyau wannan shekara kan don ba a rana da yawa, amma yana da tsawo. Ana soma daga karfe 4 a karya karfe 8, tsawo sosai kuwa.
Ya al'ummar musulmi a nan Amurka suka ga abin da ya faru a ƙasar New Zealand kwanakin baya?
Lallai matuƙa mun baƙin ciki don an kashe ƴan uwanmu da yawa, kuma muna musu addu'a Allah ya ji kansu, kuma muna kare kanmu a wannan ƙasa da irin wannan abin da ya faru.
Wani mataki ga garinka hukumar Amurka ta dauka akan irin wannan abubuwa?
Akwai matakai da yawa da ake dauka, ba yanzu ba kaman da ba mutum kawai zai shigo masallaci yayi wani abu. An sa matakan tsaro da yawa, akwai security sosai kuwa masallaci.
To, ya kaga yin azumi a nan Amurka da kuma a kasarka ta Kamaru?
Azumi a gida kan kasan yafi sosai, don kana azumi da mutanen da ka sani da jama'a, kuma wata kilikila da sauki yake, ba kaman anan ba kana nan kai kadai.
To, wani ya kira gare ka ga musulmin duniya wannan mabaranar?
Ina roƙon musulmin duniya duk su haɗa kai su yi addu'a duk masibin da yake saman ƴan uwa musulmai a duka duniya, ƙasashen mu musamman na Afrika. Allah ya taimake mu ya samu ci gaba.
Abdulaziz Adili Turo daga masallacin Turkawa, Diyanat Center of America, muryar Amurka daga Washington DC.
Zuwa gaida Abdulaziz Toro. In an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan yadda wasu 'yan kasuwa musamman ma a Najeriya da sauran ƙasashen da ke kewaye ke ƙara farashin wato kayan masarufi da sauran kayayyakin da akan siya a lokutan azumi a maimakon su rage kamar yadda akan yi a yammacin duniya a lokaci irin wannan. Amma kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara daga Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba ina Sokoto Najeriya, mai Bulawus kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To malam,
gaskiya irin matakin da ƴan kasuwa ke ɗauka na ganin cewa sai wannan lokaci a tsawala ma kaya tsada don kilin wani dogon guri, to gaskiya wannan bai dace ba. Ya kamata kowane ɗan kasuwa ya sassabta domin masu ƙaramin ƙari su samu su gudanar da ibadarsu cikin kwanciyar hankali da limana. Bai kamata ana tsawala ma kaya tsada ba don wannan wata. Gaskiya wannan mataki da ƴan kasuwa ke muka mu ƴan kasuwa ke ɗauka gaskiya ba mataki na wanda zai kai mu ga waje ba.
Wato malam Bello, wato malam Bello, baka ƙara wa Bulawus farashi ba kenan ko?
To gaskiya ban ƙara ba.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai muna Kwara din. Wake kan layi a Kwara? To da alamar mun layin malamin ya katse. To har yanzu kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku kai. To bari mu je mu Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, muna jin ka.
To ra'ayina na yau zan yi kira ne ma ƴan kasuwanmu da Allah ya kamata a wannan wata na Ramadan su daure su rage mana kayayyaki irin na masarufi da kuma kayan marmari, saboda albarkan watan idan suka rage lallai za su samu lada a wajen Allah, kuma za su samu falala mai ɗaukaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba. Daga Bauchi kuma bari mu je mu Naija. Wake kan layi a Naija?
Naija kuna magana da Abdulhadi Bola Matazu jihar Naija.
To Abdulhadi, muna jin ka.
Ne abinda nake magana wannan abu a talaka a masu yin kasuwanninmu na Najeriya, gaskiya abun ya zama a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un, saboda duk wani abin da za ya faru baya tashi mun sai lokacin da ya kamata a sauƙaƙa mu mutanenmu talakawa domin su samu su yi azumi cikin kwanciyar hankali, amma sai abin ya kasance sannan mutum zai saka wani bala'i da tsada a cikin harkar rayuwa.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga Arewa bari mu kaɗa can Lagos. Wake kan layi a Lagos?
Usman Mani ne sabo je da wasu kuntuni ka tsana su ce kai ke luka gamba Najeriya.
To malam Usman, muna jin ka.
Eh, gaskiya wannan in dai musulmi ne suka kara ma kayayyakin su farashi, gaskiya ba su kyauta ba.
Saboda?
In dai saboda gaskiya bai yiwuwa a ce a matsayinsu na masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wata na neman lada ya zo kaji suna ɗora ma kaya kuɗi haka, gaskiya wannan ba dacewa ba ne ba.
To a Lagos kake ko Katsina?
Ogun su ce nike.
To Ogun, ya abun yake a Ogun?
Loka gam
ya an farashi ya tashi a can koko?
Loka gamma Sango.
To daga dukkanin alamu baka ji ni ba. To mun gode da bayanin ka, bari mu koma Arewa. Wake kan layi a Gombe?
To Madewa Ibrahim ne.
To malam Ibrahim, muna jinka.
Abu da yake faruwa, ƴan kasuwa ya kamata su rika sassautawa al'umma saboda watan Ramadana.
Kai ɗan kasuwa ne koko?
ne dan kasuwa ne.
To kai ka sassauta koya ake cikin?
Insha Allah akwai sassauci, sai dai rashin kuɗi a hannun mutane mu wanda muke masalar bai fita ba.
To yan abokan sana'ar ka yan kasuwa dake kusa da kai su ma sun sassauta ko koya?
Akwai sassauci.
To mun gode da bayaninka, bari mu je mu Zaria. Wake kalla a Zaria?
Kuna tare da Usman Tanimu ne mai rero TV Babban Dodo, Zaria, Kaduna, Jihar Tarayyar Najeriya.
To malam
wallahi wannan madubi da kuka kawo yayi kan gaba da suka tun da muna cikin azumin Ramadan ne. To ina kira ga ƴan kasuwan mu, Allah do annabi sibi Allah domin gobe kiyama. Idan ka sassauta kai ma Allah zai saka baka zai baka al'amuranka, shagonka, ko kuma kai masa rufe da kake siyarwa. Sai albarkace shi, amma idan ka tsawwala mu musulmi to kaga wannan ladan ka rasa shi, ba za ka same shi ba. Da fatan.
To mun gode da wannan shawara da kake bada ƴan kasuwa daga Zaria. Kun bari mu je mu Kebbi. Wake kallaye a Kebbi?
Malam Ibrahim sunana, dan Asabe mai fata daga Yauri.
To dan Asabe, muna jin ka.
Gaskiya ni wannan hali da ƴan kasuwa mu suke nurawa rashin tausayi ne da kuma rashin imani. Sai yawa a ce wata azumi wata mai albarka da ake neman gafar Ubangiji, maimakon a sassauta kaya saboda talakawa waɗanda ba su da ƙarfi su samu damar sayan abin buɗe baki, amma a daidai lokacin za a ƙara ma kaya farashi ko kuma kuɗi. To gaskiya fi sabilillahi yana kira ga ƴan kasuwa a ji tsoron Allah. Dama irin waɗannan halaye shi ke sa wani lokaci Allah na jarabtan ku da hasara na gobara da na fashi da makami da makamantan irin waɗannan. Da fatan za ku dace.
To da fatan kuma kamar yadda ka ce su saurari wato wannan gargaɗi, da kuma fatan Allah zai ci gaba da kiyayewa. To daga Kebbi kuma bari mu kaɗa Baucin Yakuba. Wake kalla ya Baucin?
Assalamu alaikum Amerika.
Wa alaikum
salam. Kabiri ne kaje ce da kiya mana kunje zafin kai da makon zakar kuma sirbi.
Muna jin ka.
Gaskiya wannan mawari ku dauko ya daidai wallahi. Idan kasuwa nan jiri ni dama ya kamata gaskiya su zo to ainihin talakawa da sauran mutane masu bukatar abinci, musamman ma inda ake shiga wani haƙula yanzu na rashin hidimomi na kuɗi a zuwa mutane, a sassauta kowane amfani na gona aya kama wani cikin kanti a rarrage wa mutane farashi sosai sosai. Da abu da ya daɗi kamar ba harkokin mu na kaza, ina kiran ma sana kaza na Najeriya gaba daya, ni ma sana ta kaza ne. A sassauta hidima irin na kaza, kowa ya dan samu sauki ya samu sawu a cikin hidimar rayuwarsa. Assalamu alaikum Kabiru mai kaji telebi, kiya mana kungiyar zafin karfi.
To mun gode malam Kabiru mai kaji da jin sauraron daga jin kama mun san ka rige kuɗin kaji in Allah ya da. To bari mu je mu sake koma Kurmi. Wake kalla a Edo?
Yana magana da Suleiman Ahmed.
To malam Suleiman, muna jin ka. To da alamar layinka ya katse, bari mu koma Arewa. Wake kalla a Adama?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Aminu Lawali ne daga Adama Yola.
To malam Aminu, muna jin ka.
Ni ma gargaɗi ne don Allah jama'a, don Allah jama'a sai mu kasu rage wa talakawa waɗannan abubuwa da suke ƙara ma kuɗi, saboda wannan yanayi da yake ciki mutane ba su da kuɗi. Allah ya taimaka. Shine na
to da fatan sun ji wannan wato shawara taka mai muhimmanci. Bari mu je mu Maiduguri. Wake kalla ya Maiduguri? Wa alaikum assalam.
Alhaji Usman ne daga Maiduguri.
To Alhaji Usman, muna jin
ka. Bara din da waje.
Muna jin ka.
To wato shi la'abarin ƴan kasuwa sai a hankali.
Chaka.
Mutane a lokacin ma ba za su rage mana ba, su ɗan sassauta mana, su bar shi yadda suke sayarwa a da. Albarkacin watan Ramadan wannan. Amma sai watan Ramadan su zo su ƙara kuɗi a farashi, ai bai ba shi da amfani. Kai fa wannan watan neman lada ne, amma kai kuma ka zo kana so ba ka ɓata ladan nasa a kan abin da bai kai ya kawo ba. Duk abin da ka kara fa za ka je ka tadda abinka a can lahira.
To da fatan sun ji wannan shawara taka mai muhimmanci sosai. Bari mu je mu Yobe. Wake kalla ya Yobe?
Assalamu alaikum Muktar Umar ne.
To malam Muktar, muna jin ka.
Gaskiya wannan watan mai alfarma mai albarka, ƴan kasuwa su yi mana arziki su alfarma sai kuke kaya a mutane a samu sauki
to
a saukar lafiya.
To mun gode da wannan wato gudunmuwa taka. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wake kala a Kaduna?
Ka almasi garba, barka da yammaci.
Barka Murtala, muna jin ka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Musa, na yi bindiga, muna jin ka.
Abokin mutane
ne. Lalle kwa, na kware da mu ina ta guza.
Eh, ka almasi gaskiya abin da yake bani mamaki da wannan al'amari na al'ummar mu. Yanzu misali idan aka ce ana New Year ko kuma ana Christmas, za ka ga mutane suna ware kaya an ce wannan bonanza ne domin wannan zuwan wannan lokaci na Christmas. Wai mu me zai hana mu musulmai lokacin da ake irin wannan wata na Ramadan? Mutane ba su kaware abubuwan da ya kamata ba. Yanzu ka duba a ga nawa muke sayan arziki, naira 1,200 basket ko kuma 1,800 amma da naira 2,200 da za ka iya sayan tikati. Yanzu ka duba nawa ake sayar da kwai, nawa ake sayar da siga, nawa ake sayar da shinkafa, duk abin da ka sayar. Tumatir ma wannan abin da bai takara ya karya ba, abin da kake sayar 500 yanzu ka sayar shi 1,200. Ta kamata mutanen mu kurkatar wakawa wannan wata na alfarma ne mai daraja ne. Allah ya kiyaye mu, Allah ya sa mu gane cewa duk fatan da dadi manzo Allah ya ce bala hamin na tsara rahmuhu Allah to da bikan wani ba Allah ma ba zai dukan shi ba. Na fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
Ashe Malam Musa, Allah raba ne. To mun gode sosai, Allah ya taimaka, mun gode wa kowannen ku, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 19 na wasannin Super League na teburin kwallon kafan kasar, inda aka goga makon da ya gabata tsakanin Espoir ta Zandar da AS Unidep aka biyu da biyu. A asalin Gelec da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale aka yi banza da banza. Racing Bukoki da AS Douan aka yi 1-1, sai GS Tawada ta sha kashi a birnin Adar da Cibiu da Nema a hannun AS Garde National du Niger. AS Police ta lele Irana da Cibiu da 1, yayin da Sahel Sporting Club ta shahe a Kukana da ci 3-2. AS Fan tawa Jangwarzo ta maradi 5-5 Nema. A teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger, AS Sonidep ita take kan gaba da maki 45-2, AS Police da maki 39-3, AS Garde National du Niger da maki 36, sai Sahel Sporting Club da maki 33 a matsayi ta 4 ta 5, AS Fan da maki 32, sai GS Tawa a matsayin ta 11 da maki 15, Espoir ta Zandar tana matsayin ta 12 da maki 15, Akukana tana matsayin ta 13 da maki 14, sai Irana ta 14 da maki 12. A daya hannun Liverpool Football Club ta kasar Ingila tana can tana goga yanzu haka kasar ta Ingila da club din FC Barcelona a karawar kungiyoyin ta biyu. Bayan a mako guda da ya gabata, Liverpool din ta sha kashi 3-0 a hannun FC Barcelona kasar Spain. Kungiyoyin guda biyu na karawar kusa da ta karshe ta neman shiga wasan karshe na Champions League na kwallon kafa na kasashen Turai na wannan shekarar 2019. A wasan kusa da na karshe kuwa a fannin wasannin basketball na Conference West na kasar Amurka, Houston Rockets sun shahe Golden State Warrior da ci 112-108. Kungiyoyin na kunnan doki yanzu haka a wasanni guda hudu da suka yi, inda ake iya cewa suna kakanka. A nasu bangaren Milwaukee Bucks sun dake Boston Celtics da ci 113-101, inda ya rage musu ci guda kawai kamin su kai ga wasan karshe, yayin da Celtics ya rage mata cin wasanni 3 kamin su kai ga wasan karshe. Abinda bai wakana ba irin makamancin haka tun shekara ta 2016. Idan muka dawo a wasannin kwallon kafa, dan wasan kwallon kafan nan na kasar Faransa da ke buga club din Bayern Munich Frank Ribery yau ne ya gudanar da taron manema labaransa na karshe a matsayinsa na dan wasan club din na Bayern Munich. Domin a ranar 30 ga watan June mai zuwa ne Frank Ribery zai barin club din na kwallon kafa na Bayern Munich na kasar Jamus.
To a gaida Haruna, yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Aminu Lahiru. Tasirin azumi a guri na yana da yawa. Na farko da cewa dai azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi ce akwai waɗanda kawari wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharaɗa wanda yake an sauƙaƙa musu. Amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya, ina da hali da kuma irin lafiyar da zan iya yi, azumi yana da matukar tasiri da yawa. Na ɗaya dai a lokacin azumi ni kaina na fi lafiya ma kusan kamar ma ƙara lafiya nake da aka ce lokaci ne na azumi. Saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yadda ake ci ko da yaushe ba, irin ciyaciyan nan ba wai yin shi ake ba, wanda yake ci ciyaciyan ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki. Ba ka lokacin zaka je ka ci wannan ka ci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka. To sannan kuma bayan haka ni idan na duba irin yanayin kuɗaɗen da nake kashewa ma kansu kamin lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi, kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kuɗi, na fi tara kuɗi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba. Don kuɗaɗen da nake kashewa lokacin azumi ba su kai irin kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba. To kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni. Kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana zan rinka irin nishadi, ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shaccen wani abu ko kuma irin yawan surutai a jahira haka da sauransu, yakan bani dama wanda yake kan zan yi kamin ni kana ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan je yin wasu abubuwa da yake na daban.
Sunana Halima Abdurrauf. A wuri na azumi na da tasiri da dama. Azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada. A lokacin azumi za ka ga abinci sun wadata. Ibada na ƙaru, ina samu ina karanta Alƙur'ani sosai, a da ba na yi sosai, amma yanzu da azumi ya fara sai ki ga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20, kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum.
To da fatan an amfana ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice.
To kalmasi a taƙaicen shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka ɗan jam'iyyar Republican Senator Mitch McConnell ya ce lokaci yayi da 'yan majalisar dokokin za su manta da binciken nan da suka dade suna yi wanda ya kwashe tsawon lokaci wanda ake bincike ko a gano cewar Rasha ta yi kasa London a zaben da aka gudanar a shekarar 2016. China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin kasuwanci zai je Amurka don tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon, duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙara haraji akan biliyoyin daloli akan kayayyakin China da ke shigowa ƙasar. A yau Talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a ƙasar Myanmar a bisa zargin karya dokar asiri ta ƙasar da ta dade a ƙasar wajen bayyanar da waɗansu abubuwa wantun wannan doka da ta dade tun lokacin mulkin mallaka. Wallon da Casio suna daga cikin dubban fursunoni da aka yi wa afuwa a yau. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia Tommy Thomas ya ba da sanarwar hakar a yau Talata.
To masu sauraron mu da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lethers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.